بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: ثم إذا حصلت المعرفة بذلك تدبر ذلك وجمع بين المتفق منه وتدبر المختلف منه حتى يتبين له أنه متفق في الحقيقة وإن كان الظاهر مختلفا، أو أن بعضه راجح يجب اتباعه والآخر مرجوح ليس بدليل في الحقيقة وإن كان في الظاهر دليلا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايعك يا أمو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكي سادوا أولنا مجلسي من البركة أولنا مسلا شينا موجب أنا قوفر قورا شكين قرن كتنا أيو تلاتة در الله ربا أشرين دا ترى دواتا جماد الأولى هجرة منذ صلى الله عليه وآله وسلم دبو إيدة قليه دو دا تلاتين دا بيو wanda kuma yazo daidai da 3 ga watan 5 miladiya ta 2011. A wannan majalisi na Bughyatul Mushtaq fi sharhi risalati Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ila ahli al-Iraq, wato majalisin da muke sharhin saqo da Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah ya aika wa mutanen Iraki, wanda wannan shine majalisin mu na 27 sannan kuma a jerin gwanan majalisanmu a wannan masallaci mai albarka, wannan shine na 141. Muna yi wa Allah madaukakin sarki godiya da ya sake ba mu damar zama a wannan masallaci a wannan majalisi bayan sati biyu da muka yi ba tare da mun haɗu ba. Da fatan Allah madaukakin sarki ya sa abinda za mu karanta mu saurara a wannan guri ya zama mai amfani. Na san abubuwa da dama sun faru, wasu abubuwa ne masu faranta rai, wasu kuma masu bakin rai, ko kuma wasu sun yi farin ciki, wasu sun yi bakin ciki, wanda haka rayuwa take, ta hada waɗannan abubuwa mabambanta juna masu kishiyantar juna. A wani lokaci a yi farin ciki, wani lokaci a yi bakin ciki, wani lokaci a yi dariya, wani lokaci a yi kuka, wani lokacin a samu, wani lokacin a rasa, wani lokacin a baka, wani lokacin a hana ka, wani lokacin ka yi sama, wani lokacin kuma ka yi kasa. Haka dai Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya haɗa abubuwa mabambanta juna wanda suke faruwa ga rayuwar bil'adama tun kafuwar duniya. Haka rayuwar take, ba yanzu ta fara ba, kuma ba za ta dakata ba, za ta ci gaba da wakana, da ci gaba da kasancewa akan haka har a lokacin da Allah zai nade kasarsa da waɗanda suke kanta. Illa iyaka shi mumini mizaninsa ya sha bamban da na kowa, yadda yake ta'amuli da juye-juyen rayuwa da canje-canjenta ya sha bamban da yadda kafiri arne ko wanda bai san Allah ba yake ta'amuli da ita. Mumini kamar yadda Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ya sifanta shi, yace: ajaban li amri almu'min in amrahu kulluhu lahu khair, in asabathu as-sara shakara fakana khairan lahu, wa in asabathu ad-dara sabara fakana khairan lahu, wa laysa dhalika illa lil mu'min. ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce abin mamaki ga al'amarin mumini al'amarinsa ko da yaushe alkhairi ne gare shi idan abin faranta rai ne ya same shi sai ya yi wa Allah godiya wannan ya zama masa alkhairi in shakartum la azidannakum idan kuma abin bakanta rai ne ya same shi sai ya yi hakuri wannan ma ya zama masa alkhairi innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab saboda haka a kowane mataki kowane yanayi musulmi ya samu kansa baya fushi da Allah baya fushi da kaddarar Allah yana hakuri ya jure ya daure ya cije ya maida al'amarinsa ga Allah ya kuma karanci wasu darussa daga karkashin abin da ya faru gare shi ya san cewa duk abin da ya same shi daga Allah ne sannan kuma ya san cewa shi ma yana da wata gudunmawa da ya bayar akan abin da ya same shi Allah yana cewa ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik abin da duk ya same ka mai kyau daga Allah ne in ka ga mara kyau to ka binciki kanka kai ma akwai wata rawar da ka taka Allah yana gaya wa musulmin farko wanda suka fi kowa tsarkaka a wannan rayuwa su ne sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam bayan abin da ya same su a yakin Badar a yakin Uhud shi awalan ma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum yayin da musiba ta same ku kuka ce wannan fa daga ina ya haka ya faru ya haka abin ya faru me ya kawo haka Allah ya ce qul ka ce da su huwa min indi anfusikum ku kuka jawo kanku kamar yadda Bahaushe ya ce tsuntsun da ya jawo ruwa shi ruwa yake duka babu shakka musulmi sun dade da ba da dama abubuwa irin wannan ya same su kuma mu mun sani kuma masu faɗakarwa da tunatarwa da nusarwa sun sha faɗa ɗaukakar musulmi da mumini tana tattare da addininsa in ya saki addininsa to ya saki ɗaukakarsa in ya watsar da addininsa to ya watsar da izzarsa ya watsar da mutuncinsa ya rungumi ƙasƙanci da wulaƙanci kamar yadda sayyidina Umar yake cewa nahnu qaumun a'azzana Allahu bil islam fa mahma ibtaghayna 'izzatan fi ghayrihi adallana Allah mu mutane ne da muka da Allah ya ɗaukaka mu ya bamu izza amma da musuluncin mu da zaran muka nemi mu samu wata izza ba da musuluncin ba sai Allah ya kaskanta mu hadisi Abdullahi dan Umar wanda yake cikin sunan Abi Dawud wa ghayrihi kitawa da sanad wanda yake hasan inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza tabaya'tum bil 'ina wa raditum bil zar' wa akhadtum bi aznab al baqar wa taraktum al jihad fi sabilillah sallallahu alaikum dhullan la yanzi'u 'ankum hatta tarji'u ila dinikum idan kuka shiga cinikayya marasa kyau cinikin da za ku yi dabarar halatta wa kanku riba wa raditum bil zar' ko kuma kuka raja akan wato raye gidajen gonaki wa gidajen gonakinku wato neman wadata kai ta hanyar noma ko ta hanyar kasuwanci kuka manta da Allah kuka manta gwagwarmaya don ɗaukaka addinin Allah annabi ya ce sai ubangiji maɗaukakin sarki ya saukar muku da wani wulaƙanci da wani ƙasƙanci wanda ba zai raba ku da wannan ƙasƙancin ba sai kun koma ga addinin riƙe addini da ƙanƙame shi da sadaukar da kai saboda shi wannan ita ce hanyar da za ta sa mutum ya samu ɗaukaka musulmi su samu ɗaukaka a ko'ina ne a kowane lokaci ubangiji yana cewa walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun da a ce mutanen alkaryai za su yi imani su ji tsoron Allah wanda wannan shine kacokan din addini, shine rike addini, wato da za su rike addini ta hanyar imani da tsoron Allah, da sai mu bude musu albarkatai ta sama da ƙasa, wato da sun ci ta sama sun ci ta ƙasa, kamar yanda Ubangiji madaukakin sarki ya ce walau anna ahlul kitabi walau annahum aqamut tawrata wal injila wama unzila ilayhim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim, da a ce ahlul kitabi sun tsayar da hukuncin at-taura da injila a rayuwarsu, da sun ci ta sama sun ci ta ƙasa, walakin kazzabu fa aqadnahum bima kanu yaksubun, Allah ce sai dai basu gaskata da wannan magana ba, sun ƙaryata, sai muka kama su da abinda suke tsoruta. Allah yana cewa Allah istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa, da za su tsaya akan tafarki na addinin Allah, to da mun shayar da su ruwa ma mako mai yawan zuba. Wa ya qawmi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin yursilis samaa alaykum midrara, ku nemi gafarar Ubangijinku. Wa ya qawmi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi inna rabbi qareebun mujib wa an istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla, daka komawa ga Allah da rike addinin sa da fahimtar sa da tsayawa akan sa, wannan shine dalilin da zai sa al'umma ta samu daukaka da samu izza. Idan tana jin tana cikin wulakanci, to wannan shi zai dawo mata da izzarta. Amma da zarar muka saki addini muka shiga laliban wasu abubuwa, to babu shakka muna tare da wulakanci, wanda kuma wulakanci ne kamar yadda Allah ya faɗa, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba zai rabu da mu ba sai mun koma mun rike addinin mu. Mun sha faɗa duk mutumin ƙwarai tutiya yake da addinin sa, tutiya yake da addinin sa, duk inda ya shiga tutiya yake da al'ummar sa, ba zai yadda da kaskanci ga addinin sa ba, kamar yadda ba zai yadda da kaskanci ga al'ummar sa ba. Duk abinda zai jawo wa addinin sa da al'ummar sa kaskanci, to baya yi. Ko me za a bashi, ko wane irin roman baka za a yi masa, wannan shine mutum. Kuma duk inda ya je Allah yana tare da shi, kuma duk abinda ya sa a gaba nasarar Ubangiji tana tare da shi. Babu shakka muna da matsaloli daga sama har ƙasa, matsalolin a cikin mu suke, kafin ka zargi wani daga gefe ko wani daga waje ko karkashin haushin wani cewa yana taimakon addinin sa ko yana taimakon mabiya addinin sa ko yana gina guraren ibadar sa, kafin kai wannan zargi ka fara zargin naka tukunna na cikin gida, shi me yasa da Allah ya bashi wannan dama bai yi maka haka ba, bai yi wa addinin sa haka ba? Da haka sai bango ya tsage kadan gari ke samun gurin shiga. Inda a ce al'ummar mu musamman shugabanni suna da irin wannan shu'uri da mas'uliya, suna jin cewa al'ummar su tana da haƙƙi a kan su sama da kowa, to da yanayin da muke ciki yanzu ba mu samu kanmu a ciki ba. To amma sai babu wannan, sai ya zamana ba haka bane, kowa kawai nafsi-nafsi yake, kowa kawai shi mai zai yi ya gina kansa, ya gina gidansa da ‘ya’yansa da iyalinsa, ko maƙotansa bai damu da su ba, ballantana ya damu da ‘yan unguwarsa ko mutanen garinsa ko ya damu da al’ummarsa gaba ɗaya. Wannan baya gabansa, baya cikin lissafinsa, kama tsaya kana masa wannan magana kawai tono masa matsaloli kake, da shi kuma baya buƙatar jin su. Don haka shi yanzu kawai ka kyale shi, maslaha ta ce a gabansa, in ta samu to kowa ma ya tafi jahannama, ba abin da ya dame shi. To waɗannan al-gusa'iyya ɗin, wannan karkacen su suka yi yawa a cikin al'umma, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, sun yawa a cikin al'umma, kuma yawan su a cikin al'umma shi yake kawo gujewa al'ummar, shi yake kawo lalacewarta da kaskancinta da wulakancinta. Maiki sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa ce, yushiku an tatada'a alaikum al'umam kama tada'a al'akalatu ala qas'atiha. قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. لوكت يا يكسع دا الأم ومي لا سرق دكا واوسو أكم سوا وشيمكو أرزكينكو سوا وشيمكو متنشنكو سوا وشيمكو قصركو سوا وشيمكو دوانا أبدا كتية توتي عدشي لوكت يا يكسع حكا تفاول. Sabai suka ce amin qillatin nahnu yawma idhin ya rasulullah, ya rasul, saboda mu kadan ne, ba mu da yawa. Annabi yace bal a antum kathir, kuna da yawan gaske, walakinakum ghusaa'un ka ghusaa'is sayl, sai kun zama shara kamar sharar da ruwa yake tahowa da ita, ba ku da wani amfani. Saboda haka wannan ghusaa'iyya din, sharar wannan ta ruwa, ita ce ta yawa a cikin al'umma. Matuƙar ba an samu yara daga sama ba har zuwa ƙasa, to kada a tara nan za a fita daga cikin kaskanci da ake ciki. Kuma wannan yanayi ba wai ya shafi, wannan yanayi ba ya shafi mutanen Najeriya kadai ba. Idan aka kula kusan wannan wani hoto ne yake baka da yadda duniyar gaba ɗaya ma take, ai kusan duniyar ma haka take. Yadda da musulmi suke tunkaho da izza da ɗaukaka, yanzu haka labarin yake, labarin ya canza. Yanzu kusan waɗancan da da suke neman alfarma a gurin musulmi su ne yanzu suka zama iyayen gidan shugabannin musulmin. Yanzu a gurin su musulmin suke zuwa neman alfarma, suna ƙasƙantar da kai, su kuma suna ba su ajanda da umarni, sai abinda suka ci shi za a yi. Suna yin bautar da su ba a yi musu ba. Na'am, shi musulunci bai zo don ya bautar da kowa ba, Allah shi kadai ake bautawa. Sai na Umar yana cewa matasta'abattumun nas wa qad waladatum ummatuhum ahraran, yaushe za ku riƙa mai da mutane kamar bayi alhali iyayensu sun haife su ƴaƴa? Haka musulunci bai kirsata ma wani ƙasƙanci ko wulaƙanci ba, wannan haka yake a tarihi. To amma wanda yake abokin husuma ga musulunci da musulmi, shi idan ya samu tun da addininsa wanda yake a jirkice bai hana shi ya ƙasƙantar da wani ba, shi zai yi haka. Idan muka kula cewa haka ne gaba ɗaya hoton duniyar ma take a yau, muna ganin yadda turawan yamma ba su ɗauki musulmi wani abu ba, wanda har za a yi a jikwar jininsa har a ga yana da wata kalma. Yanzu duk inda za a taɓa wani wanda ba musulmi ba, ko ma wanda irin addini yake, a ko ina a duniya, to duk kaga duniya gaba ɗaya ta tashi tana cari, ana ta kwakwazo da ihu, ya za a bari a zubar da haƙƙin bil'adama? Amma idan musulmi ne ake wa kisan kiyashi, to duk su ƙare ma wannan abu ne da babu komai za a dai duba a ga mai za a iya yi. Shi ne wato yaran da za ka ji ana magana da shi, za a duba. Amma wanda ba musulmi ba, duk inda aka taɓa shi, to za ka ji duk duniya ta ansa, da musulmin da wanda ba musulmin ba, ana ta Allah wadai. Babu shakka wannan yanayi ne na ƙasƙanci da wulaƙanci da al'umma ta kai, kuma maganin ɗaya ne yadda Annabi ya faɗa ɗin nan, hatta tarji'u ila dinikum, sai ka koma ka yadda addininka addini ne, mutuncinka mutunci ne, al'ummarka al'umma ce, to sannan za ka samu ka yi tutiya da wujudinka, ka ji cewa yumkinuka an ta'isha فوق الارض وتحت الشمس, kana da wannan damar kai ma ka rayu akan doren kasa a cikin yanci a ƙarƙashin wannan rana da take huduwa kullun ta faɗi da jumawa. Wani marubucin waƙi na ƙasar Kuwait ana da cewa shi Ahmed Matsar ya rubuta wasu baitoci cikin baitocin da ya riƙa rubutawa yana kokawa da irin yadda halin ƙasashen Larabawa da shugabanninsu ya zama na ƙasƙanci da wulaƙanci da yadda suka sayar da al'ummominsu. Yana kokawa da irin yanayin da mu al'ummomin Larabawa suka samu kansu a ƙasashensu ba ma a wani guri mai nisa ba. A ciki yana cewa a walina adama Allahu walina ra'ana ummatan wasatan kama abqa lana dina wama abqa lana dunya wama abqa lana dina qati'un nahnu wal jazzaru ra'ina waman fiyuna namshi fi aradina wa nahmilu na'shana qasran bi aidina wa nu'ribu anta azina lana fina ci awalina ولات الامر ما هنتم ولا كنتم ولا اديتم اللينا قصفتم انف امريكا فلم تنقل سفارتها ولو نقلت معاذ الله لو نقل لضيعنا فلسطين تشيكي تشوا شوغبنمو الله يدقي دران شوغبنمو يتشي يا سامي الامه دي تكي تكاكيا وتوچ باتا bace yadda da zalunci ba ko bace yadda da kaskanci ba wato ba za ta zalunci wani ba ko ba za ta yadda wani ya zalunce ta ba. Ce ya same mu al'umma tsakatsakiya amma sai ya gashi yanzu bai bar mana addinin ba bai bar mana duniyar ba wato duk ya raba mu da addinin kuma ya raba mu da duniyar yake mun zama dabbobi dabbobi wanda mahauta suke kiwon mu kaga sai yanka qati'un nahnu wal jazzaru ra'ina to man fiyuna namshi fi aradina sannan ga mu a kasar mu muna tafiya amma a matsayin yan gudun hijira a kasar ka kake amma kamar dan gudun hijira kake haka da wani cikakken haƙi to wa nahmilu na'shana qasran bi aidina muna dauke da gawon mu gawanmu ce ko muke dauke da ita da hannayenmu wato mu muke kashe kanmu da kanmu mu yi wa junanmu jana'iza ce wa nahmilu wa nu'ribu an ta'azina lana fina mu yi wa junanmu ta'aziya a kankin kanmu wato kai wa kanka ta'aziya a kan mutuwarka to haka yake nuna yadda ƙasashen Larabawa da al'ummar Larabawa suka zama a ƙasashensu ga su a ƙasashensu amma kamar 'yan gudun hijira suke to babu shakka wannan yanayi ne ya daɗe da yin wannan wajen sama da shekara 20 kuma yanayin haka yake bai canza ba don haka muna buƙatar mu koma mu riƙe Allah mu san addininmu mu yi tutiya da addininmu kuma kamar yadda na sha faɗa a gurare daban-daban dama abinda ɗan arewa yake takama da shi siyasa maganar kuɗi ba ta hannun ɗan arewa ka je ka ga inda kuɗi yake aiki ɗan arewa ba maganar kuɗi tare da shi duk wannan abu da kake gani in ka kiyasta shi da masu kuɗin kudu duk holoko ne wannan daga kuɗi yana gurin wanda suke da shi maganar aikin gwamnati ilimin boko da aikin gwamnati da manyan mukamai a ƙasar nan shi ma ya fita daga hannun 'yan arewa in kana son ka san gaskiyar haka ce ka ba manya-manyan ma'aikatu a Abuja ministries da muke da su ka je ka ga su waye wannan ya fita daga hannun mutunci ne abinda ɗan Najeriya yake takama da shi ko in ce ɗan arewa sai wasu suke riƙe da madafan siyasa sai wanda suka ga dama ya ci zaɓe shi zai ci suna kuma tutiya da cewa suna da yawan ƙuri'u wanda da shi ne a baya aka yi ta ci da bugu zo to shi ma yanzu wasu gaba ɗaya sun tattara sun sallama sun miƙa can ba ka ban san kuma yanzu da me ɗan arewa zai tutiya ba dama waɗannan su ne abin tutiyarsa yanzu a siyasa dole ko mun ƙi mun so ƴan siyasarmu sun zama yaransu kuma mu muka shuka wannan da kanmu ina nufin shugabannin cikinmu to da haka ɗan arewa ba ya da shugaba na siyasa wanda wannan azuma ce matsala ce babba ta fi matsalar metafetar ɗinnan da ake ko matsalar rashin wuta ɗinnan wanda duk ai ba matsala ba ce in ka ƙiyasta da waccan matsala da haka muna buƙatar mu sake tunanin yadda za mu tusa kishi na addini kishi na al'umma a cikin zukatan waɗanda suke wucewa gaba su yi magana da sunan siyasa a ƙasar idan ba mu samar da wannan ba to mu shirya zama a haka shekaru masu yawa ba na fata amma tilas sai an samu haka kira na gare ni da ƴan uwa musamman waɗanda suke karantarwa shine mu tausaya wa junanmu mu sani cewa kone-kone kashe-kashe rushe-rushe duk ba shi zai samu ci nasara ba a yayin da za a ce kai ka zaɓi abu kaza kuma ka samu ba wani can wanda ba ka so ya samu sai kuma ka shiga ƙona gidanka kana dukan 'ya'yanka ina ruwansa ba abin da ya dame shi wannan ba zai sa ku komai ya canza ba inda duk za mu ƙarar da kanmu wallahi ba zai sa komai ya canza ba ashe kaga wannan ba hanya ba ce ba ma goyon bayan tashin hankali da kai hare-hare da duke-duke da ƙone-ƙone wannan duk ba usulubi ba ne shi ba haka ya samu ba ko shi sai da ya zanga-zanga a ƙasarsa ya yi ƙone-ƙone ya yi duke-duke sannan ya samu abu an haka ya samu ba kai ma ko ba ka za ka samu wallahi an ƙoƙona gidajen wasu an salwantar da dukiya da rayuka wanda ba su ji ba ba su gani ba wani ko zaɓen ma bai yi ba an harbe shi ko zaɓen ma bai yi ba bari ya ce an masa runtu sojoji da 'yan sanda sun harbe shi to waki riba shi wancan da kake cewa baka yadda ba shi ya ci riba shi kuma a lokacin yana can yana fatikansa ana reraye ana shaye-shaye nan kuna nan kun buɗe kanku wuta an samu kutakunkumi an hana ku fita a garuruwanku ba a garuruwansu ba a garuruwanku kuka cutu to har kullum mu abinda zan ke yi rududul af'al reaction ba za ka tsaya ka yi wani kyakkyawan plan ba sai da za ka gina ƙasan nan ta zama ta riƙe maka sama sai dai kawai idan wani abu ya faru matasanmu su fito a yi ƙone-ƙonen tayoyi a kan titi a kai hari nan a ƙona can a ƙona motocin mutane auka wa kantinan wasu a kwashi dukiya a yi sata ɗan sanda da sojoji su zo su kuma daman can haushinku suke ji su ta harbe ku kuma a gama maganar ƙisar ta ƙare nan kamar sun harbe wato kare a saura in ka ji ana cewa ma za a biya wani wanda ya jigata to ba fa ku da kuka aka karkashe ba a can wani ƙosasshe ne shi za a ce to mai karasa in ya rasa in ya asarar miliyan 5 ya ce miliyan 50 ya rasa kaga shi ta zama masa gobarar titi zai so ma gobe ku ƙara yi ku ƙona masa gida in gidansa na miliyan 10 ne ya ce miliyan 100 kuma a ebo daga dukiyarku daga taskar dukiyar nan taku da kuke cewa ana sama da faɗi a ciki a biya shi yanzu in yana da a cikinku shi kenan sai ya tattara ya nashi ya koma can ya shiga Abuja kai watakila sai ka yi shekara 10 ma baka je Abujan ba bare ka san ina yake can ya ta fanta ma wata kaga wannan ba shi ne wannan wauta ne an wuce wannan lokacin an wuce wannan lokacin dole sai mun tashi mun sake lale mun sake tunani kuma su dai waɗannan mu ci gaba da nuna musu ta hanyar da ta dace su fahimci izza da mutunci tafi komai tsada komai dole abu da mutum zai tara na duniya ko zai samu na mukami amma ya mutu ana tsine masa albarka wannan ba wata riba ba ce hasara ce hasara ce waɗanda suka yi suna a tarihi sun yi suna a tarihi ba ta irin wannan hanyar ba ta irin jajircewa su ga cewa sun yi wa al'umma su wani wannan jawabi ne na so in yi kila na ɗan tsawaita to amma yana da muhimmanci saboda mitina ne za mu gina gaba abinda ya wuce ya wuce to amma mitina ne yadda za mu gina gaba ta hanyar mu gina zukatanmu da addini shugabanninmu mu yi ƙoƙari mu gaya musu da lausassar murya ba sai mun kausata ba ba sai mun tsine wa mutum ba ko mun kafarta shi wannan ba zai sa ya gane ka ba sai ka tsine mishi ba Allah cewa annabi Musa izhaba ila fir'auna faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha faqula lahu qawlan layyinan annabi Musa ko yaje ce halaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha kaga bai zai ce yace kai fir'auna mugun banza azzalimi arne bai gaya mata haka ba halaka ila an tazakka da siga ta tai kana da buƙatar ka tsarkaka wa ahdiyaka ila rabbika in maka jagoranci zuwa ga ubangijin ka fatakhsha ka samu tsoron Allah ka duba kalmomin da yake gaya wa fir'auna fa da yace ana rabbukumul a'la ma alimtu lakum min ilahin ghairi أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين كروب إلن كلمة من دا تناسا جد مرتبة دا الدين دا كي جي كان دا شي دا كيشن الدين بكا كي أنا بمسابة وانا كما كي قلن غانر و لا شي وصبه كيفر أونا باكا ينا دا كيو mu masu da'awa mu bi kyakkyawar usulubi yadda za a fahimce mu a nuna ma mutane haɗarin kaucewa hanyar da ta kamata a bi ba tare da kausasa murya ba tare da mutum ko arne ne in ka je ka ce ya arne ba sai saurare ka ba ka kira shi da arne ka ce za ka yi masa magana ba zai saurare ka ba to me za ka yi masa kuma shi arne to amma idan ka yi masa maganar masu hankali shi ma zai ji kunya ya fito ya ce ƙarya kake yi in ya faɗa ka ya mai da kanshi mahukaci domin ka yi maganar hankali shi kuma ya ƙaryata hankali ya zama mahukaci to wannan duk abubuwa ne da ya kamata mu sake nazari da darasi mu masu wa'azi ta yadda za mu isar da da'awarmu sannan kuma mu shiga zukatan al'umma maganganunmu su yi tasiri Allah ya sa mu dace kuma Allah maɗaukin sarki ya ƙarfafa ya ɗaukaka musulunci da musulmai a duk inda suke kafirci da kafirai Allah maɗaukakin sarki Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi ya ƙaskanta kafirci da kafirai mu koma darasin mu na san watakila ƴan mintunan kaɗan suka rage ko malam yake cewa thumma idza hasalatil ma'rifa thumma idza hasalatil ma'rifatu bidhalika تدبر ذلك وجمع بين المتفق منه وتدبر المختلف منه حتى يتبين له أنه متفق في الحقيقة وإن كان الظاهر مختلفا أو أن بعضه راجح يجب اتباعه والآخر مرجوح ليس بدليل في الحقيقة وإن كان في الظاهر دليلا وأنا ما قلت تألمي mai ƙarfi ƙwarai da gaske tana buƙatar bayani filla-filla idan ba a manta ba darasinmu na ƙarshe. Ibn Taymiyyah ya faɗi yadda mai neman shari'a zai karanci abinda ya zo a cikin littafin Allah da abinda ya zo a cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wanda yake mutawatiri da kuma abinda amintattun malamai suka rawaito na sunnar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama, ya bambance tsakanin wanda ya inganta da wanda bai inganta ba, ya gane wannan ya inganta wannan kuma bai inganta ba. Wannan aiki ne da malami zai yi bayan ya duba abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama, kuma wani abu ne wanda babu makawa sai an yi shi idan ana so a gane hakikanin yadda gaskiya take. To shi ne yake cewa in malami ya yi wannan, ya tantance tsakanin abin da ya inganta da abin da bai inganta ba, ya samu ilimi cikakke dangane da abin da ya inganta, ثم اذا حصلت المعرفه بذلك idan ya samu ilimi ya san hadisin da ya inganta, ya san hadisin da bai inganta ba, tadabbara zalika, to sai ya tsaya kuma yayi tadabburi, yayi tunani mai zurfi a cikin wannan abin da ya sani din ingantaccen da wanda bai inganta ba, wajama'a bainal muttafaqi minhu, ya duba dalilan da suka zo na sunna ko na ayoyi na Al-Qur'ani da na sunna, ya duba ya harhaɗa waɗanda suke masu ma'ana iri ɗaya, ya tattara su guri guda domin ya fita da kyakkyawar fahimta dangane da abin da suka nuna suka kunsa. Wata dabbaral mukhtalifa minhu, sannan ya sake yin dogon nazari da dogon tunani akan dalilan da suka zo na sunna ko na hadisai waɗanda suke a zahiri sun saba wa juna, hatta ya tabayyana lahu annahu muttafiqun fil haqiqa, wato hadisai ne suka zo daban-daban masu ɗauke da ma'ana a zahiri daban-daban, to ya kalle su ya yi dogon nazari da tunani da tadabburi a cikin su har ya iya fahimtar cewa ba su saba wa juna din ba, wanda a zahiri kamar sun saba wa juna, wa in kana zahiru mukhtalifan, koda kuwa a zahiri gashi kamar sun saba wa juna, to sai ya sake nazari akan su sai ya gane cewa a ai kuwa ba su saba wa juna ba, wannan ga ma'anar da yake nufi, wannan kuma ga ma'anar da yake nufi. Wannan aiki ne na malami wanda yake so ya gano hakikanin gaskiya tsagwaranta, dole sai ya tattara dalilai gaba daya. Idan mai bukatar cimma gaskiya musamman a cikin abubuwan da aka yi sabani a kansa bai yi aikin har hada dalilai daga kowane bangare ba, bangaren Al-Qur'ani, bangaren sunna, bai yi nazari akan waɗannan dalilai ba, to ba zai fita da kyakkyawan natija ba. Shi yasa malami idan zai yi bincike akan mas'ala, in ya buɗe littafin Allah ya duba ayoyi da suka yi magana akan wannan mas'ala, ya koma sunna, ya tara hadisai da suka zo a cikin littattafan hadisi da suke magana akan wannan mas'ala, zai tattara su ta fuskoki daban-daban da ta littattafai daban-daban, sai kuma ya tsaya ya kalle su, ya ware waɗanda suka inganta a cikin hadisan da wanda ba su inganta ba, sannan ya tsaya ya kalli ma'anoninsu, shin ma'anoninsu sun dace da juna ko suna saba wa juna, in suna saba wa juna ta ina suke sabawa, sannan kuma ta yaya za a hada su, za su hadu ko ba za su hadu ba, dole sai ya yi wannan nazari. In ya yi wannan nazari sai ya ga cewa dukkanin abin da ya zo a Al-Qur'ani kuma ya zo ko kuma ya zo a sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama tabbatacciya ingantacciya, to ba sa cin karo da juna. Wanda Allah ce afala yatadabbaruna Al-Qur'an walau kana min indi ghayrillah lawajadu fihi ikhtilafan kathira, ashe ba za su yi dogon nazari da tunani akan ayoyin Al-Qur'ani ba, da a ce daga wani Allah yake, to da sai a samu sabani mai yawa a ciki, don haka Al-Qur'ani baya rushe junansa, baya cin karo da junansa, Al-Qur'ani sashinsa yana gaskata sashi, sashinsa yana kama da sashi, kitaban ne mutashabihan mataniya, mutashabihan sashinsa yana kama da sashi, wato sashinsa yana gaskata sashi, yusaddiqu ba'dahu ba'dan, baya karo da sashi, shine littafi wanda ƙarya ba za ta shige shi ba, innahu lakitabun aziz, لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. القرآن شيني قاقنا بعد اللتافي عند القرية باتا زوا مسا تقبان سكو باينسا حقون سكو توتا باينسا تقبان سكو تباينسا قرية بذات زوا مسا با بذات شكتشكين سبا سوكتيني لغا وانديك وانيمي هكما كما وانديك شايبو. To haka nan abin da ya tabbata na hadisin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba sa ƙaryata juna, ba sa sassabawa juna, dukkan wani hadisi da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama to ba zai ci karo da ayar alqur'ani karara ba. Haka nan dukkan wani hadisi da ya inganta ba zai ci karo da wani hadisi irin sa da ya inganta ba. Na'am, akwai abin da ake kira at-ta'arud fi adh-dhahir, wato a zahiri ka rika ganin cewa wannan hadisi kamar ya saba ma wannan, wannan zahiri ne, wato farkon abin da ya karso a zuciyarka ne, amma tsaya kai tintintini kai nazari ka kutsa ka shiga cikin bayanan da malamai suka yi gabaninka, tabbas zaka gane bakin zalan, zaka gane cewa wannan hadisin da gwada bansa, wancan kuma hadisin da gwada bansa, saboda ba masu masu haɗu ba balle har su karo, kowanne da inda ya sa gaba, kai ne dai da farko baka gane ba, shikenan sai kwalwarka ta yi karo da juna. Amma su hadisin ba za su yi karo ba sai a zahirin abin da yake a kwalwarka, karan a kwalwa ne kawai yake, a zahiri yake, amma ba a hakika ba. Shi yasa Ibn Khuzaima, Muhammad Ibn Ishaq, Abu Bakr Naisaburi, ɗaya daga cikin warazan malaman wannan al'umma, yake cewa babu wani hadisi da wani hadisi da za su tabbata su inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallama, sannan ya zamana suna karo da junansu. Yace in kuma akwai wani yana cewa akwai, to a kawo, ni kuma zan gaya masa hanyar kowane hadisi daga ciki. Don haka malamai za ka ga cewa duk hadisan da suka inganta sun yi bayaninsu, sun yi sharhinsu, sun faɗi inda kowanne ya sa gaba, ba za ka ce wannan ya rushe wannan ba, za ka kai ka haƙura da su gaba ɗaya, ce tunda wannan ya ce kaza, wannan ya ce kaza, to ni duk na haƙura da su, to in ka haƙura ka riƙe mai, ka riƙe mai. Ya zama na goma wannan ya zo ka ce ka wata rana ka karanta wata aya ka karanta ka ce ayoyin sun ci karo na haƙura, ka haƙura da ayo, to kaga a nan abinda za ka yi in kai baka gane ba, to je ka wurin wanda ya fi ka ilimi, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, ba ka tsaya nan ka ce ka gama bincike ba, a tambayi wasu, in kai baka sani ba tabbas ka tambayi wanda ya sani. Ala sa'alu idza lam ya'lamu fa inna ma shifa'u al-ayy as-su'al, me zai hana ba za su yi tambaya ba in ba su sani ba? Ai maganin jahilci shine tambaya, zaka in baka sani ba tambayi wanda ya sani, zaka ji bayani dalla dalla. Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗa cikin hadisin sa sahihi, hadisin Abu Huraira wanda kun sha jin sa, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, a cikin ruwayar yake cewa thumma yakhlifu qaumun yashhaduna wa la yustashhadun, wato mafi alkhairun mutane alqarni da nake ciki, sannan wanda suke biye masa, sannan wanda suke biye masa, sannan wasu mutane daga baya su zo, wa za su rika zuwa suna ba da shaida tun ba a ma nemi shaida su ba, je su bayar da shaida kafin ma a ce ku zo ku ba da shaida. Kaga annabi ya nuna waɗannan ba sa daga cikin khairiyya din, tunda ya ce sannan wasu za su zo daga baya, ma'ana bayan alqurunul fadila masu alkhairi sun wuce, wasu su zo masu karambanin bayar da shaida kafin alima. Sai kuma ga hadisin Zaid ibn Khalid al-Juhani cikin Sahih Muslim, annabi yake cewa ألا أخبركم بخير الشهداء من يأتي بشهادته قبل أن يسأل ومن يأتي بشهادته قبل أن يسألها. بنا باكو لابار ما في الخير ما سبعد شيدا با واندي يكي بعد شيدا سكاف ما أتم بيش تقولي يكي كاي سيني كالو سيني كالو يا أنتي أتن أنا نون رشن داتي وا متين يزو ثم يخلف قوم يشهدون ولا يستشهدون تروى يحبون الثمانة ويشهدون قبل أن يستشهدوا فأنكم وانا حديث يزوه شيء ما في الخير ما صبع لشيء وانا زي بعد الشيء سكى ما أتبعيش تو يأكينا فكاك وانا شيء أكيكرا التعارف في الظاهر الظاهري كمر ثمر ولجونا وانت يعنون كذا ككي شيء كافون أن يميكا وانكم يعنون شيء ما يفعل الخير فجيك بعد الشيء كافون أن يميكا shine malamai suka yi magana a nan kuma shiru za ga sharhin da malamai suka yi wancan hadisin wasu malamai suka ce wancan hadisin yana magana fi huquqil adamiyyi wannan kuma yana magana fi huquqillah haqqin bil adama haqqi ne na wani mutum bai neme ka shaida ba kakkaje kai karambani da azarfadiya sai in shi ya neme ka haƙƙin sani sai ka bashi in ya ce wani zo ka bada shaida sai ka je amma kawai ziƙau ka je ka ce na zo in bada shaida wannan kuma hadisin na Zaid ibn Khalid yana maganar haƙƙin Allah wani abu ne haƙƙin Allah ne sai ka ga wasu suna so su yi ɗabbirin-birin su cinye kai kuma ka san wannan haƙƙin ba nasu bane na Allah ne na jama'a ne na kowa da kowa ne to anan kakkar shiru ce wannan abin da suke su cinye ina da shaidar da take nuna mai wannan filin yayi wasiya a masallaci a gurin ya rubuta ta ni ina da ita wasu na neman su cinye filin kaga nan haƙƙi ne ba na wani ba haƙƙi ne na Allah to anan kakkai shi kakkace sai an neme ni kace ni ina da shaida amma sai an neme ni a kai mubadara wasu kace ana nufin khairu shuhada wanda ya san wani abu na haƙƙin wani amma shi wancan bai san cewa wannan yana da shaida abunsa ba wato an dawo ma haƙƙin bil adama din to amma a yayin da ka mallaki shaidar wancan da yake da haƙƙin ana neman a cinye masa haƙƙi kai shi bai san kana da wata shaida ba ballantana ya je ya nemi shaidar abunka to a wannan lokacin sai ka je ka gaya masa to kaga ni na san mutanen nan cutarka suke so su yi kuma na san baka da yadda za ka iya kare kanka ko ka kwato haƙƙinka domin baka da wani dalili a hannunka to ni akwai dalilin da kai baka san shi ba gashi to anan ka taimaka masa da yana cikin damuwa da bakin ciki ka ce man farraja an muslimin kurbatan min kurabi dunya farraja Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyama to anan ka shiga cikin waɗanda ka yaye ma mu'mini wata wani damuwa ta duniya kai ma Allah sai yaye masa amma idan yana da waɗanda za su shi ko ya san da kai amma bai neme ka ba to kakka yi azarbabi ka je ka ce za ka ba da shaida kafin a neme in kai haka to ka shiga cikin wancan hadisi to haka dai suka yi ta bayani kaga kowanne idan ka duba sai kaga cewa akwai wajihinsa kowanne akwai inda ya sa gaba a farkon karo sai ka kamar sun ci karo amma a wani guri kuma sai kaga ashe ba karo suka ci to shi yasa malami kila sai ya yi nazari a cikin dalilai wani lokaci ya ga cewa waɗannan dalilan dukkan su sun inganta kaga wannan dole ya nemi jami'i hanyar da zai haɗa su ya yi aiki da su don in ya yi jami'i ya yi aiki da su su duka bai jefar da ɗaya ba kamar yadda na ba da misali da wannan wani lokaci kuma zai iya samun ɗaya ya inganta ɗaya bai ma inganta ba to kaga a wannan yanayin wanda bai inganta ba ba za ka ce ya ci karo da wanda ya inganta ba ba za ka ce ga labayen hadisi tabbatacce ba ka ɗauko wani rubabben hadisi ka ce ya ci karo da shi ina ya ci karo ya tarwatse daman can ba wani abin kirki ba ne don haka ya gama yawo shi yasa ake son bin diddigi da keke da keken hadisan domin a tantance wanda ya inganta da wanda bai inganta ba kafin a yi tunanin haɗa su a yi aiki da su gaba ɗaya don da zarar aka samu ɗayan ma bai ma inganta ba a cikin sanadinsa akwai wani makaryaci ko akwai wani mai tsananin rauni ko mai rauni ko akwai inkitsai a cikin sanadin shi kenan ka an hutar da mu wannan bai ma inganta ba don haka ba za mu tsaya muna laliban ya za mu haɗa hadisai hadisi ingantacce da wanda yake mai rauni ba hadisi ya tabbata na manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallama lokacin da ya shiga wajen wata mata ban iya tunan sunanta, ya same ta tana azumi ranar Juma'a, yake tambaye ta atasumina asumti qablahu, kin ji azumi kafin wannan rana? Ta ce a'a. Ce atasumina ba'dahu, atasumina gadan, gobe za ki azumi? Ta ce a'a. Ta ce fala tasumi idan, to ki bar wannan azumin. Ranar Juma'a ne ya same ta tana azumi, ya tambaye ta jiya Alhamis ta yi azumi ne? Ta ce a'a. Gobe za ki azumi? Asabar ta ce a'a. Ya ce to kake wannan azumi, ki aje shi. Haka nan hadisin Abu Huraira annabi suke cewa la tasumu yawmal juma'a illa bi yawmin qablahu aw yawmin ba'dahu. Kada ku azumci Juma'a ita kadai, sai kun hada da ranar da take gabanin ta Alhamis kenan, ko ranar da take bayan ta wato Asabar kenan. Sai kuma ga hadisi a cikin Sunan al-Arba'a da Ibn Khuzaimah, Ibn Hibban, Baihaqi, Tabarani, malamai da yawa sun rawaito shi a littafin. Hadisin yana cewa la tasumu yawmal sabt illa fi maftrid alaykum. La tasumu yawmal sabt illa fi maftrid alaykum, fa in lam yajid ahadukum illa liha'a 'inabatin aw 'udi shajara falyamdaghu. Kada ɗayan ku yayi azumin ranar Asabar sai na farillah. Inda a ce ɗayan ku zai tashi da safe ya rasa me zai ci, sai bawon dabino, bawon inabi, ko bawon wata itaciya, to ya tauna wannan abin, ya ji dai ba azumi yake ba. To can waɗancan hadisai suna nuna, annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna ma waɗannan mutane a cikin waɗancan hadisai sa iya yin azumin ran Asabar. Nan kuma hadisi ya ce la tasumu yawmal sabt. To kaga anan malami ba tattara zai gaba ɗaya ce a zubar da hadisan ba, ko ya ce gaskiya ne al'amarin hadisan nan, yana ba ni mamaki, anya kuwa mutum ba zai koma tsine ba, kaga koma tsine ya hakuri, ka bibiyi malamai ka ji me suka ce. Hadisan farko suna nunawa cewa ana azumi ranar Asabar, ga shi annabi yana ce atasumina gadan, gobe za ki azumi? Goben nan Asabar ce. Sai da ce a'a, sai ce to ki aje wannan. Kaga da ta ce eh, to wannan jawabin na ƙarshe ba shi ne ba, tunda ya ce ku yi azumi Juma'a tare da ranar da take gabanin ta Alhamis da Juma'a kenan, ko kuma Juma'a da Asabar shi ne yawan ba'da. To shi ne wasu malamai sai suka ɗauki hadisin wannan, hadisin Busra, da cewa ana nufin mutumin da zai kaɗaita Asabar ita kaɗai da azumi na nafila, in dai ba na farilla ba to kada ya yi. Saboda a haɗa shi da wancan hadisin, a ɗauki hannun amma a tsakaita shi akan azumin Asabar kawai, umarnin kuma ko yardar da aka yi jawaz ɗin kuma a ɗauka in an haɗa shi da wani. Gabanin a zo wannan jam'in su kansu malamai sun tattauna akan ingancin hadisin ma. Waɗancan hadisai suna cikin sahihai ne, amma wannan sama hadisin illa bi yawmin qablahu aw ba'dahu yana cikin sahihai, amma wannan baya cikin sahihai ne, yana cikin sunan. Malamai sun tattauna akan ingancinsa. Imam Malik cewa ai ƙarya ne, da malamai sun ƙoƙarin su nuna watakila ko ya, saboda akwai Thawr ibn Yazid al-Kila'i a cikin ruwaɗ ɗin, shi kuma Thawr an jefe shi da yara al-Qadar, yana da bid'atul Qadar. To wannan shi yake nufi da ƙaryatawa, wato yana nufin wannan ƙarya, wato mai aƙida irin ta maƙaryata, amma ba yana nufin hadisin ba. Wannan tawili ne da wasu suka yi wa maganar Maliki. Al-Auza'i yana cewa ma kuntu lahu katiman hatta ra'aytuhu qad intashara. Wannan hadisin na dade ina koye shi ma kada ma a san shi. Wannan hadisin na la tasumu yawmal sabt. Sai da naga ya yaki. Daga ba yadda zan yi. Malamai da dama suka wasafta shi da ittirab. Zuhri yana cikin wanda suka soki hadisin. Malamai da yawa sun soki ingancin hadisin. Wasu kuma suka ce hadisi ne hasan, ƙarshensu shi ne Sheikh Nasiruddin Al-Albani. To waɗanda suka inganta hadisin a da kafin Sheikh Nasiruddin Al-Albani, yawancinsu suka riƙa haɗa shi da hadisan can akan cewa hadisi ne da yake magana akan taƙaita ranar Asabar da azumi kawai. amma idan ba ta kaita za a kan asabar ba za a hada ta biyawmin ba'da aw yawmin qablaha to ba komai biyawmin ba'da aw yawmin qablahu sai ba komai wannan yawancin jumhur abinda suka fassara hadisi aka samu wasu kuma da suke nuna hada gaba daya akhiruhum shine Sheikh Muhammad Nasir Din Albani wanda yake ganin ranar asabar in ba a farin labar za ka azince ta ba kai ko da kuwa ta zama ita ce ranar arfa to sai ki haƙuri da ranar arfa in ta biyo ranar arfa sai ko ta biyo ta zama ranar ashura to ka haƙura ta kai ashura a shekara yana da wannan ra'ayi wanda kuma ya rubuta abinda ya faɗa don kare ra'ayinsa a cikin musamman littafin Tamamul Minna ya kuma ce hadisin hasan to kaga anan zaka duba kaga cewa hadisai ne guda biyu in an ce duka sun inganta suna da karo a zahirin to amma kowanne da yadda malamai suka dauke shi wannan hadisin da ya halatta mu dauke shi a cewa ana nufin in ka hada da wannan kuma hanin mu dauke shi a matsayin idan ka takaita akan asabar din dalilai da yawa za su mara mu wannan baya za mu ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya umarci Abdullah ibn Amr ibn al-As da ya azumin annabi Dawud sum yawman qablahu sum yawman wa aftir yawman kai azumin annabi Dawud kai yau gobe ka sha azumin yau akwai gobe babu wannan shine siyamu Dawud anan annabi da ya umarci Amr ibn al-As ya ware masa asabar ya ware masa haka nan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa man sama ramadan thumma atba'ahu sittan min shawwal fa ka'annama sama ad-dahra kullahu wanda zai azumin ramadan sannan ya bibiye shi da shida a watan shawwal shida a watan shawwal asabar za ta yi shigowa ciki bai ce illa yau masau sabt ba daga sittin min shawwal din nan zai iya asabar za ta iya shiga ciki an yi azumi an yi sallah ranar alhamis juma'a abin nan ka tashi da azumi bayan an yi sallah ranar juma'a ka tashi da azumi asabar ka ci gaba sittin min shawwal annabi ware abin nan ya yi maganar annabi ya kwadaitar akan azumtar ayyamul bayt 13-15 na kowane wata wanda Abu Huraira yake cewa bada dayina ya mun wasici da abubuwa uku wanda bazan bar su ba abu na farko amarani bi siyami 3 ayyam min kulli shahr sune ayyamul bayt sannan kuma amarani bi salati dhuha sannan kuma amarani bi alla anama illa ala witr waɗannan abubuwa guda uku zan bar su ba har in mutu a ciki kaga akwai ayyamul bayt din nan za su iya zama a asabar za ta iya shigowa ci amma bai ce banda asabar ba haka nan ya yi umarni da saum yawmi arafa amma bai ce banda yawmi arafa saum siyam yawmi arafa yukaffiru sanata al-madiya wal baqiya bai ce illa yawm as-sabt ba bai yi wannan togaciyar ba wanda kuma saum yawmi arafa din zai iya kama asabar dan musulmi za su iya hawa arfa ranar asabar bai yi wannan togaciyar ba sannan kuma ya umarci yayi umarni da siyamu ashura amma yake cewa da ina isu ila qabila subanna tasir din nan tara din da goma ɗayan su a iya samun asabar shi amma annabi bai togaciya yace banda ranar asabar ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa afdalu siyami ba'da ramadan siyamu shahri llahi almuharram hadisi yana cikin sahih muslim mafificin azumi bayan azumin ramadan shine azumin wata mai alfarma na muharram azumi ne na nafila amma annabi bai togace ranar asabar a cikin sa haka nan Aisha radiyallahu ta'ala tana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu sha'bana kullahu a ciki akwai asabar bata yi togaciya ta ce illa ayyama sabt ba don haka waɗannan hadisan ba za ka iya barin su gaba ɗaya ba ko ka yi musu togaciya alhalin babu ɗaya daga cikinsu da togaciya ta zo a kansa saboda hadisin la tasumu yawmas sabt an gane ko ka ce saboda fiqhu la tasumu yawmas sabt kai ka sa togaciya a cikinsu gaba ɗaya tare da cewa inda akwai wani bayani na hada da annabi sai ya yi togaciya tunda la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil haja yayin da yake cewa ayi kaza da sai ya yi togaciya don a fahimci cewa ban da wannan sannan kuma waɗannan hadisai galibin su duk akwai su a cikin sahihaini ya za a yi ka iya rinjayar da hadisin da yake cikin kharijin sahihaini wanda malamai suka ja akan ingancin sa ba aqwa mafi karfin abin da zaka ce kace hadithun hasan to ka rinjayar da shi akan waɗannan hadisai masu tarin yawa wanda suna cikin sahihaini to kaga anan abin da yafi kamata ka dauka a matsayin cewa wannan hadisin ya kadaita da yawm as-sab ibnu taymiya da ibnu al-qayyim su suna ganin ma hadisi ne imma an ya kuna shaddan aw ghayra mahfuz aw mansukh imma ya kuna shaddan aw mansukh ko dai shazi ne ko hadisi ne shazi da'ifi ne ko mansukh to wannan shine abin da nan ibnu taymiya yake nuna malami dole ya zama yana da wannan wato nazari da dogon tunani a cikin hadisai insha Allah sati mai zuwa za mu ƙara misalai domin su zama sun haskaka maganar ibnu taymiya din kafin mu je da maganar sa ta gaba da fata abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in ina fata ai mun afwa da ansa tambayoyi saboda bana jin daɗi sosai